This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya, kuma da fata ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Murtala Faruk sun yinna ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga Hafiz da kanin labarai.
To Murtala, a yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza. Dakarun gabar tsaron tekun Italiya sun ce mutane 9 sun mutu yayin da wani kwale-kwale ya kife a tekun Bahrum. Kasar sun ta kakaba wasu kamfanonin tsaron Amurka biyu takunkumai saboda goyon bayan sayarwa da Taiwan makamai.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa a jihar Borno da ke arewacin Najeriya, jama'a na kokawa kan matsanancin karancin wutar lantarki da ruwan sha, lamarin da ke kokarin tsaye da al'amura cek a jihar.
Dan matasa inda gwamnati ce su tashi su nemi sana'a, da yawa sun koma sai da ruwan sanyi da kayayyakin sanyi, amma rashin wannan wuta gaskiya abubuwa da yawa ya koma baya. Yanzu matasa kusan sun fito ba abin da za su iya sayarwa.
A kasar Mali kuma cece ku ce sun biyo bayan sanarwar da gwamnatin rikon kwarya ta soji ta kasar ta bayar da dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a kasar. To amma fa masu fafutuka na cewa sai inda karfin su ya kare.
Shi gwamnatin rikon kwarya da yake ya san ba yadda niyyar shirya zaben, shi yasa yanzu ake to ayyukan ma na jam'iyyun siyasa an dakatar da su.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. To amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza, ciki har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin Gaza. Mai magana da yawun rundunar sojin Rail Admin Daniel Hagadi ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar ƙalubale na shigar manyan motocin da kwan kaya. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun kwashe tsohon lokaci suna kokawa kan shingaye da aka saka na shigar da kayan agaji da manyan motoci zuwa Gaza, inda suka yi nuni da cewa sojojin Isra'ila sun yi jinkiri da kuma rashin samun tsaro a wasu yankuna kamar arewacin Gaza sakamakon barnar da yakin ya yi. Hagari ya ce Isra'ila na sa ran manyan motoci 50 a kowace rana za su bi ta wannan sabuwar mashigar, kuma adadin manyan motoci da ke isa zirin Gaza a kowace rana sannan a hankali za su karu daga 350 zuwa kusan 500. Mutane 9 da suka hada da jariri ɗaya suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun Bahrum a cikin wani yanayi mai hadari, kuma ana fargabar bacewar wasu mutane 15, kamar da ma'aikatan tsaron gabar ruwan Italiya suka sanar a yau Alhamis. Jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta Maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita 50 kudu maso gabashin tsibirin Lampedusa a ranar Laraba. Jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun aike da nasu kwale-kwalen sintiri zuwa wurin da lamarin ya faru, wanda suka ceto mutane 22 da suka tsira tare da gawarwaki 9 da suka hada da wani jariri. Ayyukan ceto na fuskantar kalubale musamman saboda rashin kyawun yanayi da yanayin teku a yankin da igiyar ruwa ta kai mita 2.50, inji masu gadin gabar tekun. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron Amurka biyu saboda abin da ta ce na goyon bayan sayarwa Taiwan makamai. Beijing ta yi ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta da za a karɓo da ƙarfi idan ya kama. Sanarwar ta hana taba kadarorin kamfanonin ayyukan soji da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a cikin ƙasar Sin. Har ila yau ta haramta wa mahukuntan kamfanonin shiga ƙasar. Takardun bayanai sun nuna kamfanin General Dynamics yana aiki da rabin dozin na kamfanin Gulfstream da ke ayyukan sabis na jiragen sama a Sin.
To an jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, mazauna birnin Maiduguri da ma wasu garuruwa da ke jihar Borno a arewacin Najeriya suna kokawa kan matsanancin ƙarancin wutar lantarki da ruwan sha, lamarin da suka ce na ƙoƙarin durƙusar da al'amuran yau da kullum. To sai dai gwamnatin jihar Dodo da yake ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar, ta ta'allaka lamarin da halin ko'in kula da kuma almundahana daga ɓangaren jami'an da ke kula da sha'anin. Wakilin mu Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani.
Al'amarin tsadar ruwa dai a jihar Borno yana daɗa kamari, inda ya kai ga akan samun ƙarancin ruwan sha a birnin Maiduguri da kewaye, inda rashin wutar lantarki da ma tsadan gas da man fetur ya sa wasu bohol-bohol rufewa. Jihar Borno dai a baya-bayan nan na fuskantar matsalan ƙarancin ruwa da tsadansa, inda ake sayan amalankin ruwa akan naira 700 zuwa 800, inda a baya ake sayansa akan naira 200. Wasu mutane sun bayyana irin halin tsadar ruwa da rashin wutar lantarkin ya addasa.
Sunana Adam Kyari Makera.
Mala Adam Kyari Makera. Shin kuna samun wutar lantarki a angonku?
Gaskiya ba mu samun wuta. Kawai dai muka ga dauke wuta, sab kawai bamu ga komai ba. Kai ba maganan ruwa ai. Dama idan da gwamnati ta gane din, rashin wuta din yana kawo rashin ruwa sosai, saboda idan ana functioning na ruwa din fa zai isa kowa ba. Kowa ya sani ba wani maganan boye ake yi ba, maganan gaskiya ake yi. Ruwan da gwamnati yake functioning baya isa mu. Yau da safe aka ce mun ba ruwa, naje na duba wajen generator ba gas. Na fito na ce ina mai ruwa, aka ina san tribute yace mun 2400. That is 700. Bakwai kowane trip kenan.
Ana walar ruwa naira 70, naira 50, haka da ake taba mana shi jarka ɗaya din. Abin da ake saida 10-20. Kwarai da gaske yanzu naira 70. Ta zun da ma kafu abin ma sai jarka kowane ɗaya naira 70. Haka ake walar ruwa, ba samun ruwa sosai gaskiya.
Ina ba ma samun wuta wallahi. Ruwa ma trip ɗaya 700-800 ake sayar mana, ma dai kir muke samuwa wallahi.
Wasu ƴan kasuwa da suke amfani da wuta wajen sana'o'insu sun bayyana irin yadda sana'o'insu ya koma baya saboda rashin samun wuta.
Kiranan kasuwancin mu a dukkan kuma ya koma ba. Saboda ƙarfin da wutar nefa ne kuma generator kuma mai ya riga da yin tsada. Yanzu haka da cinikin da muke yi muna samun 100, a yanzu biyu suka samu 30.
Sunana Abdullahi Muhammad Azaz. A gaskiya shago san kasuwanci da yawa ya ja baya. Dan matasa wanda gwamnati ta ce su tashi su nemi sana'a, da yawa sun koma sai da ruwan sanyi da kayayyakin sanyi, wanda hakan ya taimaka an samu rage-ragen yin fadace-fadace, sace-sace na matasa. To amma rashin wannan wuta gaskiya abubuwa da yawa ya koma baya. Yanzu matasa kusan sun fito ba abin da za su iya sayarwa saboda babu wuta.
Ta bakin wani magidanci shugaban al'umma ya bayyana irin yadda rashin wuta da tsadar ruwa ke tasiri wajen ruguza tattalin arziki.
Abubuwa na tattalin arzikin ƙasa dole yana komawa baya a game da irin wannan tsadar rayuwa da muka shiga na rashin wuta. A sake duba mana wannan abu da ya shafi wutan nan, yaya za a nemo mana hanyar mafita domin mu samu sauƙin tsadar rayuwa da yake addaba mu a nan jihar Borno. Abubuwa da yawa yana faruwa. Talauci da abubuwa duk ya faru.
Al'amarin tsadar ruwa a jihar Borno ya kai ga inda wasu mutane suke rububin bin layi idan wasu masu bohol a gida suka kunna. Sai dai gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya nuna damuwarsa kan rashin samun ruwa da wuta da ya shafi al'umman jihar Borno, tare da alƙawarin kawo sauyi cikin gaggawa. Gwamnan ya ce za su ɗauki mataki su mai da bohol-bohol zuwa amfani da na'ura mai aiki da hasken rana sola.
Ina so in yi magana ne akan wahalan da mutane suna sha don saboda a neman ruwan sha. Hakika gaskiya ne mutane suna shan wahala kan rashin ruwan nan. Amma yanzu mun dauki wani mataki na tabbatar cewa duk bohol na Maiduguri za mu jiwe shi sola. Sola zai aiki da rana, amma jama'a su sani wato rashin wutan nefa shine yana kawo wannan musiban duka. Nefan nan an lalata shi, shi ya sa ba wuta. To gas power plant namu wannan ma har yanzu bai samu zama sosai ba. Na'urorin shi in ya lalace sai a kasan waje, sai Germany muna samu.
Ya ce akwai masu cin amana da ƴan zamba cikin waɗanda ake ba su ragamar tafiyartar da yadda za a samu aikin inji da zai ba da wuta, inda ya ce wasu suna ɗiban diesel ɗin.
Duk yadda kake so ka gyara zalunci ya yi yawa, za ka gani za ka ba da diesel. Maimako a ba diesel awa shida, za a ba da awa ɗaya. A doki diesel na awa hudu din a sayar.
Ya ce masu lalata hasumiyar wuta kuwa za su ci gaba da addu'a don kama masu aikata hakan.
Insha Allah duk wannan yana da hannu cewa Maiduguri kar ta samu wuta. Insha Allah muna roƙon Allah, Allah zai bayyana shi.
Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
akai da Ibrahim Mustafa. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da cigaban labaran duniya.
A yau Alhamis an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin Orenburg na ƙasar Rasha, bayan da manyan koguna na ƙasashen Rasha da Kazakhstan suka fashe a wata mummuna ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan ƙarni guda. Ambaliyar ruwan ta tilastawa sama da mutane 100,000 barin gidajensu a tsaunukan Ural na Rasha da Siberia da Kazakhstan. A matsayin manyan koguna irin su Ural, wanda ke ratsawa ta Kazakhstan zuwa cikin Caspian cike da tarkace. Mazauna birnin na Orenburg sun ce ruwan Ural ya tashi da sauri inda ya balle, lamarin da ya tilasta musu tserewa da 'ya'yansu da dabbobin gida da wasu kayansu kawai. Daga ƙarshe, ministan harkokin cikin gida na ƙasar Turkiya ya ce 'yan sanda sun kama hodar Iblis mafi girma na uku a tarihin ƙasar. Ali Yarlikaya ya sanar a yau Alhamis cewa an kwace kilogram 608 na hodar Iblis, mafi yawanta nau'in ruwa, a wani samame da aka kai a larduna uku. Ƙungiyoyin da ke sa ido kan aikata laifuka sun ce Turkiya na bunƙasa a matsayin cibiyar safarar hodar Iblis da ke shigowa daga kudancin Amurka zuwa Turai. Samaman na 'yan sanda ya auna wani gungun 'yan ƙasashen waje da ake zargin wani ɗan ƙasar Lebanon da Venezuela ke jagoranta. Ministan ya ce ana tsare da mutane 13 da ake zargi, ciki har da 'yan ƙasashen waje hudu.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin soji ta riƙon ƙwarya a ƙasar Mali ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a daidai lokacin da 'yan siyasar da kuma 'yan fafutuka suke matsa lamba kan buƙatar so matsa tsaren mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya shekaru hudu bayan kifar da gwamnatin farar hula. Masu bin diddigin al'amuran yau da kullum na hasashen yiwuwar matakin na Kanal Asimi Goita na iya maido da irin dambarwar siyasar da ta yi sanadin faduwar gwamnatin marigayi Ibrahim Bubakar Keita. Wakilin mu a Yamai Sulemu Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Taron majalisar ministoci na Laraba 10 ga watan Afrilu ne yanke shawarar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa a Mali. Gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar na kwatanta abin a matsayin matakin saka tsari da tsanaki. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Info Ibrahim Musa na fassara abin a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan siyasar da ke matsa lamba wa Kanal Asimi Goita akan maganar alkawalinsa na shirya zaɓe a washegarin juyin mulkin da ya jagoranta.
Su annan ƙungiyoyi cikin sanarwar da suka yi sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya ta yadda za a yi a gaggauta shirya zaɓe a ƙasar Mali ta hanyar doka za su bi, ta hanyar gangami da zanga-zanga kuma za su bi. Kaga shi gwamnatin riƙon ƙwaryar da yake ya san ba ya da niyyar shirya zaben, shi yasa yanzu aka ce to ayyukan ma na jam'iyyun siyasa an dakatar da su.
Jam'iyyun siyasa na da ƙarfin bakin faɗa a ji a wajen jama'ar Mali, sun taka rawa sosai wajen kawo ƙarshen mulkin marigayi Ibrahim Bubakar Keita da suke zargi da gazawa wajen tafiyar da lamura. Wannan ya sa masani kan harkokin diflomasiya Mustafa Abdullahi ke cewa dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa na iya zama silar wata hatsaniyar da ka iya tsinduma Mali cikin halin rudani.
Su sojawa a Mali sun karɓi ma ikon ne saman da aikin da 'yan siyasa suka yi wajen shekara uku da wani abu da wata na March da ya wuce. Wannan shi ne kamata a ce an yi zaɓe an yi komi ya zamanto daidai. To kaga ba a zanti ita kungiyar siyasa dama neman iko take.
Shima Ibrahim Musa na da irin wannan tunani.
Ba ni tsammanin wannan hitowar da aka ce an dakatar da su za ta hana su su ci gaba da yin gwagwarmaya na har sai an maido da iko a hula-hula. Kafa wando guda ce kawai za a cewa za a shiga tsakanin waɗannan sojoji masu roƙon ƙwarya da jam'iyyoyin siyasa.
Kasar Mali mai fama da matsalolin tsaro na matsayin matattarar 'yan ta'addan yankin Sahel. Hujjar da sojojin kasar ke fakewa da ita wajen mayar da maganar shirya zaɓe a sahun bayan muhimman buƙatun jama'a. Tuntuɓa a tsakanin 'yan ƙasa na iya zama mafitar halin da aka shiga a yau.
A dakatar da aikin ƙungiyoyin siyasa lallai wannan zai kawo wata matsala, kuma yana watakila wasu ƙasashe makwabtansu kawo Burkina Faso ko Niger su ma a samu 'yan siyasa wanda za su tara hankali su ma su ce ai ba siyar ba sai an dawo mulkin demokrasiya. Amma duk wata matsala da ta faru ana iya ciyo kanta wajen sulhu tsakanin 'yan ƙasa.
Wasu sakonnin da aka ayyana a matsayin na 'yan siyasar da ke hamayya da ƙawancen IOS waɗanda a yanzu haka ke yawo a kafafen sada zumunta na kiran ɗaukacin magoya bayan su da masu irin wannan manufa su kasance cikin shirin halartar wani gangamin da zai gudana da zummar matsawa shugaban gwamnatin mulkin soja Kanal Asim Goita da muƙarrabansa su shida daga Karaga, domin tun a ranar 26 ga watan Maris wa'adin mulkin riƙon ƙwarya ya zo ƙarshe a dokance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 142 a fadin kasar, duk da cewa hukumomin lafiya a kasar na ta kokarin yaki da cutar don kawo karshenta. Hakan yasa hukumomin lafiya a kasar Nijar da ke makwabta da Najeriya suke daukar matakan kariya don kare bullar cutar a kasar. Abokin aiki na Hamid Ali ya zanta da ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin kasar a bangaren kiwon lafiya, Hamisu Hammal Lawali, don jin irin matakan da ake dauka na rigakafin hana aukuwar cutar ta lasa a kasar Nijar. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Abin da yasa gwamnati ta dauki wannan matakin na ta sanar da mutane, dan saboda a dauki matakai ne na rigakafi, saboda ko wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kamar na zaman in dan gemin dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na karuwa, kenan mu bata zo ba gare mu, amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo, ba a fatan zo wata kuma koda ta kasance haka din kuma abin da ya zo da sauki.
Kamar matakan da mi suka kumsa
in matakan rigakafi a takaice, saboda shi wannan ciwo ne kamar yadda muka ce muku, yana iya ana iya kama tsakanin mutum zuwa mutum, kuma ana iya kama tsakanin kazamtar dabbar da ta sa wannan take da wannan ciwon zuwa mutum. Kenan can inda ke da masasara wannan gahiya ko in ce tera, su ne nau'in su wannan dabbobin, su ne suke dauke da wannan ciwon. In suka je suka yi fitsari cikin abinci ko kayayyakin da ake aiki da shi, in dan adam ya dauka ya sarrafa shi ya aiki da shi ba tare ya dauki matakan tsafta ba, sai kamu da wannan ciwo. Mataki babba shine tsafta, ka san abinda uwar lahiya tsafta, uwar ciwo kuma kazamta, kenan babban murga kai tsafta ne. Tsaftace hannu yayin da za a ci abinci ko yayin da aka taba wasu kayayyaki wanda ake kyautata wannan gahiya ta taba su. Jami'ai na kiwon lafiya su ma su dauki mataki daga kama wannan yiwa wannan mara lafiya aiki zuwa yiwa wannan mara lafiya aiki, ya zamanto ana sa wannan safa ta hannu da ake zance, kenan aiki da safa ta hannu da wannan aiki da mask da ake karewa, duk da shi wannan ciwon yana ana daukan shi ne ta hanyar in an taba shi an kai hannu baki ko an kai hannu hanci za a dauki wannan ciwon.
Ganin cewa tarayyar Najeriya da Nijar kamar anjumma ne da anjumma ta bangaren da ya shafi cuɗaiwa da al'ada, shin hukumomin kiwon lafiya kun dauki irin wannan matakan na cuɗaiwa tsakanin wajen ƙasa da wannan ƙasa?
To shi bisa kan wannan cuɗaiwa, akwai wani kundi da ake cewa RSC a Turance, kamar girgam ne kuma abin da ya shafi alluba, ciwo wanda take sa alluba, kuma da kaman bulaguro ko kuma ketarawa daga wannan kasa zuwa wannan kasa, ko kuma a cikin kasar ma yanda take, wannan shi kundin wannan shi ne ya yanke an jaddala matakai wanda ya kamata a dauka. Wannan kundin shi ne ake aiki da shi, shi ne a bakin iyaka ana aiki da shi, kenan mutanen da za su shigo ya kamata a tantance ya ne lahiyarsu take, kuma da wanda za su huta ya ne lahiyarsu za ta shiga tsakanin iyaka da iyaka. Kamar yadda mu a nan cikin ƙasa ake ɗaukan mataki ake bincike na kwakwaf, in ana kyauta zaton ciwon abu ya zo yana nan, to mu muna cewa wani abu da ake cewa a tattakar turanci surveillance active, ana bincike na kwakwaf, ana bi gari-gari, unguwa-unguwa, ana larwai a gani wanda yake dauke da wannan ciwon. To shi kuma wannan kenan, kamar wannan da na maka wannan zancen kasa da kasa, shi kuma ana yin aiki ne a bakin iyaka kenan, wanda za su shiga kasa a tantance da su, wanda za su huta su ma a tantance, dan inda za su je kasu kaita, kuma su kuma wanda wanda suka huto kasu je inda ake da wannan ciwo, ake da wannan ciwon.
Ya al'umma ya kamata su rungumi wannan matakan?
Ya al'umma ya kamata su dauki mataki akan wannan abun. Matakin wannan da ya kamata su dauka kenan, inda ke da ciwon, mutun da bai zo ba, babu ciwon, matakan da ya kamata a dauka su ne wanda na muka bayani, su yi aiki da duk galgadin da likitoci suka ba su na jika daga rigakafin wannan ciwon na masassarar lasa kenan. Babban abun tsafta ne, kuma in ya zamanto inda ke da ciwon ne kal ayi mu'amala da wannan gahiya da nake ce maka ko bera, saboda wani lokaci ka san akwai kasashe wanda sosai, ko mu nan ma ana cin gahiya, amma dai wancan kasashe na gusum sun himu amfani da wannan nama, to yawanci amfani da naman da naman dabobin nan da suka kamu da wannan ciwon kenan, a kiyaye shi kuma a dauki matakan tsafta, in abun ya faru a zo likita da wuri, saboda duk ciwo in aka zo likita da wuri likitoci sun hiso in samun damal ciwo kanshi, in kuma aka bata lokaci to shine kahin awar a samu waraka za a dade, kuma in ta zo da wannan sai kaga an rasa rayuwa ma.
A bangaren asibitoci an dauki matakai, asibitoci na Niger an dauki wasu matakai haka?
Sosai an dauki matakai, kuma kamar yadda na gaya maka matakin wanne ne wannan dai na rigakafin wannan sune, saboda wannan wasiƙa da dalilin wannan aika wannan wasiƙa ma da aka yi ko ina da ko ina, balle ma yanzu da ya zamanto wannan harka ta rezo sosai kenan, babu inda wannan labari, wannan takarda babu inda bata je ba, kuma da ya ja mutane suna dauke da akai wannan abun ga inda yake, kuma ga yanda yake, ga alamun yanda yake kenan, koda ya zo an san matakan da za a dauka, ko ina an dauki mataki gidan likita.
Kamar wani alamu ne idan mutum ya gani za ya yi sauri ya je likita ko gudun kar a je, ko kuma wani alamu ne idan mutum ya gani zai iya zuwa likita?
Ita wannan masassara kamar yadda na ce maka masassara ta lasa, ita alamominta na harko dai wannan masassara wadda za ta zo ta shigi mutum kuma ta ringa ƙarhi, ta ringa wanga ci gaba. Bayan wannan masassarar zai zama to mutum yana jin kasala, yana jin tamnal kashi, kuma in ta kai ta kawo har zai kawo ji ma zai bace, kamar ji haka ta fannin kunya, zaka ji mutum ya wannan, kuma mutum zai galabaita kamar zaman misalin masassara wannan ta damana, kuma hallo in ta kai ta kawo mutum zai ringa tsagon jini daga wannan menene yake da suna ido, saboda akwai ciwon ido da yake faruwa in mutum yana ciwon yayi kamari zai kai ido mutum yayi jawur yayi ya samu abun ga, to daga wannan gurin ma jini yana iya bulla, hanci duk kohohi wanda suke na dan adam inda wanga yana iya samu wannan, amma sai in ta kai ta baci take kai ga haka nan, to kuma sai kamar da na ga maka galabaita wanda duk alamun kusan guda da nan masassara wannan wadda muke yi da kullum, bambanci su ji ne wannan wanda na gaya maka.
Najeriya ta yi kamari ne shi yasa aka ɗauki wannan matakin,
duk da ban ni da wani kaso ko kuma yawan mutane da suka kamu a Najeriya a yanzu a hannuna, amma dai ita ta bulla, ita koda mutum guda ne ya kamu za a dauka kamar yanayin ta baci take kenan, kamar zaman in aka ce yanzu in ka dauki misali kwalara, in mutum ɗaya ya kamu da ciwon kwalara kenan kawai ta baci ne, kamar zaman alloba take ci, to ita ma wannan masassara tana daga cikin nau'in masassara wanda take sa tsagon jini, wanda jinin mutum ma yana iya kariya kenan, kaga kenan ciwo ne wanda yake matsananci, wanda in mutum ɗaya kamu kamar duka al'umma ne ta kamu, kuma ciwo ne mai yaduwa. Akwai ciwon wanda matsananci ne amma kuma tsakanin kamar zidani da kai bana goga maka bashi, amma ita masassarar lasa ina kamu da ita ina iya goga maka, kana iya goga wani kenan, nan take iya yaduwa cikin jama'a kenan, shine dalilin da yasa ake a irin wannan ciwo in sun faru ake dauka mataki nan da nan a sanar da mutane sekund shirin ko ta kwana.
Ya za a iya shawo kan wannan masassara?
Shawo kan wannan masassara abu na farko dai yanzu su can inda ake yin ta matakan da ake dauka musamman duk wanda ya kamu da ciwon wannan ai sauri a mishi magani nan take kuma a killace wanda suka kamu saboda kamar yanda nace muka ciwo ne wanda yake mai yaduwa kuma a cigaba da fadakarwa da mutane saboda babban mataki na kawar da ciwo babu kaman fadakarwa saboda an fadakar da kai ka san abin da yake ka san wannan ciwon yanda yake kamuwa kenan kai da kanka zaka dauki mataki kafin ma ciwon wannan ya kama ka tunda har yanzu ita wannan rishin lahiyar ta masasarar lasa ba a samu ba wani takamamme a hukumance allura wadda za a ce in an yi wa mutum zai samu rigakafinta kenan rigakafin wannan matakan tsafta ne da ya kamata a dauka in an kamu kuma a zo da wuri kuma a kiyaye likitoci su kiyaye duk akwai saddabarun da ya kamata su likitoci su na ciwon nan kai ya yadu.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya.
Baki. Mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa, kamar daga tsayar da 'yan takara, ganganin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokuraɗiyya, har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Hafiz Gareka.
To Murtala ga labaran a takaice. A yau Alhamis, sojojin Isra'ila sun sanar da abin da suka kira sabbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza, ciki har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojin Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar ƙalubale na shigar manyan motocin da kwan kaya. Mutane 9 da suka hada da jariri daya suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun Bahrum a cikin yanayi mai hadari, kuma ana fargaba bacewar su mutane 15, kamar da ma'aikatan tsaron gabar ruwan Italiya suka sanar a yau Alhamis. Jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta Maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita 50 kudu maso gabashin tsibirin Lampedusa a ranar Laraba. Kasar Sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron Amurka guda biyu saboda abin da ta ce na goyon bayan sayarwa Taiwan makamai. Beijing ta yi ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta da za ta karɓo da ƙarfi idan ya kama. Sanarwar ta hana taɓa kadarorin kamfanonin ayyukan soji da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a ƙasar Sin. A yau Alhamis, an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin Orenburg na ƙasar Rasha bayan da manyan koguna na ƙasashen Rasha da Kazakhstan suka fashe a wata mummunar ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan ƙarni guda. Ambaliyar ruwan ta tilasta sama da mutane 100,000 barin gidajensu a tsaunukan Ural na Rasha da Siberia da Kazakhstan. A matsayin manyan koguna irin su Ural wanda ke ratsawa ta Kazakhstan zuwa cikin Caspian cike da tarkace.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.